محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فأما الصمت الدائم فبرع منهي عنها، وكذلك أن أقول فقال ما هذا، وأين مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي فلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. بل يجب على كل مسلم أن يعتبر أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة.
ولا عدوان إلا، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سادوة، بركة مدى ساكة سادوة. أولا يمجي نرى نرلي تنم أيوه هي قوتهم ذو الحجة إذ رمى إكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير دليه إلى ثلاثين دقائع، وأنكما شيئوا دي دي التفس بوطن شاكا شكرا ميلادية تدبو بي لقوما، وانا مجلسينا من البركة نماكو ماكو عند مثل كراتو اتشكل التافي محسونا الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، وانا كما وانا نشين المجلس من الثلاثين دقائع. نعم، منا تشكين شرح حديث معاذ ابن جبل da wasiyar ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa bayan shi Mu'adh ibn Jabal ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa ya nuna masa ko ya karantar da shi abinda idan ya yi Allah zai kusantar da shi ko ya shigar da shi aljanna, Allah zai shigar da shi aljanna kuma ya nisantar da shi daga shiga wuta. To, cikin irin nasihohin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya masa a lokacin ya ce da shi: ya Mu'adh, ala ukhbiruka amlaka laka min zalika, ko kuma yadda yake a cikin nassin: ala ukhbiruka bi milaki zalika kulli. Shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce: bana baka labarin abinda ya tattaro dukkan waɗancan nasihohi na baya da na yi maka ba? Shine Mu'adh ibn Jabal ya ce: bala ya Rasulullah, a gaya mun. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: kuffa alayka hadha, fa akhadha bi lisanihi, ka riƙe, wato ka kame harshenka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa harshensa ya ce: ka kame wannan. Shine Mu'adh yake cewa: ya Rasulullah, inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, yanzu ashe za a kama mu da laifin maganar ma da muke yi, wato maganar ma da muke yi za a kama mu da irin da laifin da za mu yi a nan? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: sakilatka ummuka ya Mu'adh, wa hal yakubbu an-nata fi an-nari ala wujuhihim, فهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم؟ يأتي تكلتك أمك ما يفرك تايوابك وتكيتنك كلمة كي تتكيتي كي إيه وانا مغانا وانا مغانا باكمرك نيك ما تييتبا. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائل وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم يقول شيء أقوي أبن دمازي كيف أنت متاني سيكون متا أكم فسكو تنسو وقم يتي أكم كران هن تنسو إنبا أبن دهانا سنسو سكي جربابا wato akwai abin da yake shigar da mutane wuta kamar harashen su wato maganganun su to shine mala yake cewa wa tafsiru hadha ma thabata fi sahihayn anhu sallallahu alayhi wa sallama annahu qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut to fassarar wannan magana ko wannan gaba ta karshe shine abin da ya tabbata a cikin sahihaini littafin Bukhari da Muslim daga shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda duk ya zama yana yin imani da Allah da ranar lahira falyaqul khayran to ya faɗa alkhairi aw liyasmut ko kuma ya shiru wanda duk yake son ya kubuta a gurin Allah to magana sa ta zama magana ce mai kyau ta zama alkhairi in yayi haka zai ci riba kamar yadda Buwaida ya shiga wajen Abdullah dan Abbas sai dai shi ya kama harshen sa yana cewa qul khairan tagnam waskut an sharri taslam wa'illa fatandam wato faɗa alkhairi sai ka ci ribar wannan ko kuma ka yi shiru idan ba za ka faɗa alkhairi ba sai ka kubuta idan ba haka ba kuma za ka yi nadama to harshe kamar yadda muka ce yana da haɗarin gaske shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin sahihaini النبي يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا وتمتن زي فتما قنر ديك قنم با أبا شوف كوما يتتبع أما دليل انت وقال يجيب عشو تكون متا يقنقر عشك انت شكرا 70 يلا قنقر عشك انت صور وتكلم أقول أداء sau haka kame baki yana daga cikin abin da yake tsayar da mutum mun ce kalmar baka wato haɗarinta yana da girma domin dukkan wasu ma'asi manya-manya kamar da muka faɗa a wancan satin za ka ga harshe yana taimakawa wajen yinsu babu dai ma'asiyar da ta kai shirka to harshe yana da rawa mai tsoka da yake takawa da ganar shirka sannan babu abin da ya kai bayan shirka babu abin da ya kai alƙawlu ala Allahi bila'il yi wa Allah ƙarya a faɗi magana da Allah bai faɗa ba a ce shi ya faɗa ko kuma magana da manzon Allah bai faɗa ba a ce shi ya faɗa wannan babban laifi ne bal ma wasu malamai suna ganin shi ne ma musabbabin manyan laifukan ma da suke kamar irinsu shirkan ma kamar yadda Allah ce qul innama harrama rabbiy al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sulthana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu tazahiri da taboye ma zahara minha wa ma batan wal ithma ya hana maganganu na laifuffuka irin su giba irin su annabimanci irin su kazafi da kage da sharri da yarfi ubangiji ya hana wannan wal baghy bi ghayri al haqq ko kai ba wani za ka zalunci wani ba bisa gaskiya ba wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ko kuma ku yi shirka ku hada Allah da wani da abinda ubangiji bai saukar da wata hujja akan sa ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ko kuma ku kaji magana ku jingina wa Allah abinda ba ku da ilimi akan sa malamai suka ce ubangiji ya fara da mafi sauki har aka zo mafi tsanani wato an jero abin daga ƙasa zuwa sama a laifi ma qul inna ma harrama rabbi al fawahish ma zahara minha wa ma batan wal isma shi kuma yafi wancan wal isma wal baghy bi ghayri al haqq shi kuma yafi na bayan sa wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana shi kuma yafi girma sai kuma wanda yafi dukkan waɗannan shi ne wanda qulu ala Allah ma la ta'lamu saboda waɗannan abubuwan da aka faɗa a baya wannan na ƙarshe din zai iya haifar da su ba wanda yake shirka sai da yawa Allah ƙarya ya ce waɗannan ababen da ake shirka da su ɗin nan Allah ya amince musu ya yarda da su kuma mu muna kamun ƙafa ne da su gurin Allah wato sai ya yi wa Allah ƙarya sannan ya shirka sauraka ubangiji sai ya jinkirta shi don kasancewarsa shi ne jima'ul khairi kulli jima'ul sharri kullihi to za ka harshe yana da rawar da yake takawa wajen wannan sannan ga qaulul zur wato shaidar ƙarya wadda Allah maɗaukin sarki ya gwama ta ya haɗa ta da shirka ubangiji maɗaukakin sarki ce ishtanibu rissa min al-awsan wa ishtanibu qaulul zur ku nisanci ƙazantar gumaka ku nisanci kuma shaidar ƙarya wa ga shaidar ƙarya ubangiji ya haɗa ta da rissa min al-awsan sau da aka babu wani laifi da za a ga ya shahara wajen muni ba ce sai ka ga harshe yana da yawa da yake takawa a kansa shi yasa in ka riƙe harshenka to za ka samu kuɓuta in kuma za ka yi magana to ka faɗi gaskiya ka faɗi daidai to amma za ka shiga cewa yanzu ba abinda ake sakaci da shi irin harshen wato babu abinda ake ganin ba komai ba ne irin a saki baki a faɗi magana da aka ga dama a yi wanda aka ga dama ƙage a yi masa sharri a yi masa ƙazafi a yi masa yarfi wasu ma suna ganin wannan gwaninta ce ta rayuwa in ka iya wannan to kai ka san yadda ake cin hanji da yaji saboda kai ne mai biri kai za a sa a gaba don kai ka fi iya ƙazafi ka fi iya sharri kaga wannan ba shakka ba ƙaramar illa ba ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da siyohin da yi sai ya rufe da wannan ta ƙarshe saboda ita wannan ta ƙarshe duk za ta haifar abubuwan da suke marasa kyau ya ce kuffa an alaita haza ka riƙe wannan harshen naka to shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa fattakallumu bil khairi khairun min as-sukuti anhu idan abin da yake alkhairi ne ka faɗe shi ya fi zama alkhairi sama da kai shiru wato abin da yake alkhairi kamata ya yi a ji shi a bakinka kada ka ɓoye abin da yake alkhairi ne kada ka ɓoye abin da yake gaskiya ne dan har kana da ikon faɗarsa to faɗarsa ta fi alkhairi sama da ɓoye shi domin ɓoye shi idan kana da ikon ka faɗa to laifi ne saboda ba wai a kowane lokaci ake cewa ka yi shiru ba shi ne zaman lafiyar a'a wani lokaci shiru ɗin tashin hankali ne musamman ba idan ya zamana wato kana da damar ka faɗa ba abin da yafi karfin wato yafi karfin ka ba abin da zai hana ka faɗa din to faɗi din wannan shi yafi zama alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yafi wato afdalul mujahidin man qala kalimatu haqqin inda sultanin ja'iz mujahidin da yafi kowanne shi ne wanda zai tsaya gaban shugaba azzalimi ya gaya masa gaskiya kaga annab ba a san boyewar ubangiji ya zargi waɗanda suke ɓoye gaskiya innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun innal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu ashe kaga dole ne kai bayani ka fito ka fada in ba haka ba to mutum yana karkashin tsinuwar mala'iku da tsinuwar duk mutanen titi. To kaga idan an ce a yi shiru ba ana nufin ko da yaushe shiru din ana buƙatar sa, a'a akwai lokacin da shiru din kuma zai zama laifi musamman ga wanda yake da damar yayi magana. Wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Mun riƙe alkawari daga waɗanda muka ba su ilimi da cewa su bayyana ilimin nan ga mutane kada su koye shi. Kaga anan idan malamai suka ja baki suka yi shiru ana ta tafargaza ana barna suka ki fitowa su gaya wa mutane gaskiya, to anan sun karye yarjejeniyar yadda Allah ya kulla tare da su, ya ba su wannan ilimin ne domin su yi wa mutane bayaninsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo cewa wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya bashi ikon ya faɗi gaskiya amma ya riƙe ya ƙi faɗa, to Ubangiji maɗaukakin sarki zai yi masa sakamako min jinsi amalihi, aljaza'u min jinsi al'amal. Annabi ya ce man su'ila an ilmin fa katabahu aljamahu Allahu bi lijamin min nari yawm al-qiyamah. Kuma da aka tambaye shi ilimin da yana da shi amma sai ya ɓoye ya ƙi fitowa ya faɗa saboda wani abu da zai samu na duniya, saboda kada ya ɓata ma wani da wani, kada a daina yi da shi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uljiba bi lijamin min nar, sai a sa masa takunkumin wuta tunda ya zaɓi ya rufe bakinsa, ya sawa bakinsa takunkumi a nan saboda yan madara da yake sha. To a ranar gobe kiyama sai a satanka masa da irin wannan takunkumin amma na wuta. Kaga aljaza'u min jinsil amal, wa irin nau'in aiki irin nau'in sakamakon da Ubangiji ya satanka wa mutum da shi. Ce uljiba bi lijamin min nar yawm al-qiyama, saboda ba ko da yaushe bane ake yadda ko ake yabanka idan kayi shiru kayi gun kaki fadar gaskiya. Na'am, idan abin ya fi karfinka saboda wani dalili ko dai fadar ka jarraba a baya kaga cewa za ta shigar da kai cikin haɗurra kuma babu waɗanda za su tsaya maka, wannan musulunci ba zai tilasta maka cewa ka faɗa ɗin ba. Idan muka ce ba zai tilasta maka ba, wannan ba yana nuna cewa in ka faɗa kayi laifi ba. Mutumin da ya san in ya faɗi gaskiya za a kashe shi misali, to musulunci bai tilasta masa ya faɗi gaskiyar ba, a nan yana da uzurin da zai sa ya yi shiru ya ƙi abin da zuciyarsa. Shi ne ma'anar faman lam yastati, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, faman lam yastati fa bi qalbihi fa zalika adhafu al-iman, wanda ba zai iya ba to ya ƙi abin da zuciyarsa, wannan shi ne imanin da ya fi kowane rauni. An kai wani matakin da ba yadda za ka yi, to kaga anan ba laifi kai ba idan ya kai idan abin ya kai wato wani matakin da za a yi wa rayuwarka barazana, to ba laifi kai ba dan ka yi shiru. To amma da za ka faɗa fa laifi kai ba kai laifi ba, wannan matakin shi ya fi ma shi ne ma'anar wato afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Kaga sultanin ja'ir galibi ba a kai labari mutumin da yake shugaba wanda Allah ya bashi madafan mulki a hannu, yana da sojoji da 'yan sanda da madaka kare. To yayin da zaka faɗi gaskiya a gaban shi, kuma gashi an sifanta shi da ja'ir wato az-zalimi, az-zalimi kuma ka zo gaban shi har a gaban shi ba wai a jiyo masa labari ba cewa kana faɗar ƙa'a, ka zo gabansa ka ce abin da kake yi ba daidai ba ne, ba gaskiya ba ne ba. Wannan shi yafi kowane jihadi, duk da cewa a nan akwai yiwuwar nan take ya sa a yi awon gaba da kai ko a ɓatar da kai ma duk zai yiwu. To amma tun da ka yarda za ka iya jure ma wannan shi kenan, kuma wataƙila sai ka samu kariya ta Ubangiji. Kamar da mun gani a tarihi da yawa, wasu sun faɗa amma kuma Ubangiji maɗaukakin sarki ya jarrabe su, wasu ma sun rasa rayuwarsu irin Sa'id ibn Jubair lokacin da ya fito yana ƙalubalantar zalincin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, ta ƙarshe yanka shi yayi. To an samu irin wannan, akwai kuma waɗanda Allah ya tsirar da su ya jefa musu haiba, Ubangiji ya jefa haibar su a cikin zukatan waɗannan shugabanni azzalimai, kamar irin abin da ya faru ga Izzuddin ibn Abdus Salam da abin da ya faru ga ibn taymiya a lokuta daban-daban. To shine malai yake cewa fatakallumu bil khairi khairun min as-sukuti anhu, mutum ya faɗi alkhairi shine yafi zama alkhairi sama da yayi shiru ki faɗa. Wasamtu ani sharri, mutum ya kame bakinsa kada ya faɗi sharri, khairun min at-takallumi bihi, ayi mana shiru da Allah, khairun min at-takallumi bihi shi ya fi alkhairi sama da yayi magana wacce ke ta sharri ce. To sai malai yace fa amma samtu da'imu fa bid'atun manhiyun anha, amma mutum ya zama a kowane lokaci a kowane yanayi shi shuru shi ne addininsa, to baya magana da kowa saboda takawa ne ko saboda gudun duniya ko menene ba, malai yace wannan bid'a ce. Saboda akwai wanda sun ga suna ga kamar za su iya bauta wa Allah da daina yi wa kowa magana, saboda haka sai suka ɗauki wani salo na ba wanda za su yi wa magana, kamar Allah ne ya saukar musu da wa'ayin cewa kada su yi wa kowa magana. Fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan fa qul inni nazartu lir-rahmani sawman wa lan ukallima al-yawma insiya. To kowa shi ma sai mai da kanshi na Maryamu ga daidai kowa magana, saboda yana ganin wannan abin zai kusantar da shi ga Allah. Ibn Taymiyyah ce to irin wannan bid'a ce, ya zama da baka faɗa alkhairi ko da yaushe kai shiru kake baka magana, wannan yana daidai da ka daina cin abinci mai daɗi, ko ka daina cin gurasa, ko ka daina cin laba, ka daina cin tsire ko balangu, ko ka daina shan ruwa, ko a ka daina shan ruwa abinnan kayan abinnan kayan, ka daina shan kayan marmari, ko ka ce kai ba za ka daina shan Coca-Cola ko ka daina shan Fanta da Mirinda, taqarruban ilallahi, domin ƙarin kusanci ga Allah. To wannan ba addini bane. Fa zalika min al-bid'i al-madhmumati, wannan yana daga cikin wato miyagun bid'o'i waɗanda ake zargin da yin su ba a yabe shi ba. To wannan abu ne wanda aka sani ya faru a tarihi tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, an ɗan samu waɗanda suka so su gwada haka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu ba haka ya kamata ba, kuma wannan da za su yi ba addini ba ne. Shi da ya kawo hadisin Bukhari ce kamar sabata fi sahih Bukhari an ibn Abbas radiyallahu anhu ba annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum ka'iman tsaye fi shamsi a cikin rana. Fa qala, sai manzo Allah ya ce ma haza, menene wannan kuma? فقالوا ابو اسرائيل جاي ابو اسرائيل لي نذر ان يقوم في الشمس ولا يستذل ولا يتكلم ويصوم ياي باكنجي نزي تسيا ده قبابوانسا كم ا cikin rana ba zai shiga inuwa ba ba kuma zai yi magana ba kuma zai yi tayin azumi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم sai yace muruhu, ku umarce shi, فليجلس, يجي يسامو لي يزونا, وليستذل, يشجع إنوا, وليتكلم, يبا غانا دا متاني, وليتم صومه يقال في أذن ويسا. تشوانا أبو إسرائيل شيكتين يسهابين دا أسهابو دا وانا القنية تشكين جيلن دندلن صحابي وانا دا أكي يقال سونا ينسو باب وانا سهابي دا أكي كرن شو دا وانا القنية سيشي. Kuma sannan an yi saɓani ma a kan sunansa, shin sunansa Qushayr ne ko sunansa Qais ne ko ba, wato an ta samun saɓani kamar da za ka gani a cikin littafin Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba na Ibn Hajar Al-Asqalani. Wataƙila saboda rashin shaharasa shi ya sa ma sunansa ya kasa, in banda a wannan kisa babu inda shi wannan sahabi ya bayyana. Wala Allah yana cikin Al-A'rab, irin waɗanda suke zuwa da ƙauye zo fisha haka. To wani lokaci sukan yi wasu abubuwa wanda suna zaton kamar ɗin sun yi za su birge, to kuma sai Annabi ya kushe musu saboda ba addini ba ne. wani ya zata cewa addini ne sai yayi, kuma wannan shekin ruwa maka shi addini ba da hankali ake auna shi ba, wato ba za ka rika auna abu da hankalinka ka ce to ai kamata yi abu kaza idan na yi in samu lada, to sai ka yi kuma sai ka shari'a kuma ta bi ta rushe abin ta kukushe ka ba. To shi yasa dole sai ka tsaya inda umarni yake, ina aka ce a yi sannan ka yi. Shi ne za ka ji malamai sun ce shi ita ibada al-aslu fiha al-man'u illa bi nas, wato ibada asali shi ne ka tsaya kar kai komai sai nasi ya ce yi kaza ibada ne sai ka yi, sabanin abin da ya shafi mu'amala na rayuwa tsakaninka da ɗan uwanka. To al-aslu fiha al-ibaha, asali an hore maka dukkan harkokin mu'amala da harkokin rayuwa ka yi illa bi nas, sai in nasi ne ya zo ya ce a'a wanda baya cikin abin da aka halatta saboda ya kunshi zalunci ko ya kunshi cutar da kai ko cutar da wani, to a lokacin sai ka daina. Abin da ya shafi mu'amala ba za ka hana kai tsaye ba sai idan nassi ya zo wanda yake nuna hanawa, amma abin da ya shafi abin da ibada to ba ka da ikon ka shata wa wasu mutane ka ce kaza in an yi shi za a samu lada, in kai haka babu nassi to ka yi bid'a, ka shiga gonar Ubangiji madaukakin sarki kana neman kai tarayya da shi. Allah ko yana cewa amlahu shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, suna da aba wato suna da wasu ababan tarayya da Allah ne wanda suka yi shar'anta musu addinin da Allah bai izini ba, kaga wannan ya nuna kenan addini shi ne abin da Allah ya izini ya ce addini ne. Sannan wanda zai shiga wannan gona ya ce abu kaza a yi shi a samu lada, alhalin ba Allah ne ya saukar da nassi akan wannan ba, to yana goma kan shi ne, yana gora kan shi ne da Ubangiji, yana neman ya yi tarayya ne da kansa da Ubangiji madaukakin sarki, shirka ce. Saboda haka shi abin da ya shafi rayuwa ta addini ba ka yin sa da tunaninka kawai, zallan tunaninka. Na'am, idan shari'a ta zo ba laifi kuma ka shiga aunawa da tunaninka don ka gano hikimar da ta sa shari'a ta zo da kaza, amma a karan farko ka ce iya tunanin naka shi zai nuna maka shari'a din, to anan ne mutane suke fadawa cikin ramin halaka ko kuma ramin bid'a. Shi yasa zamu ga sayyidina Ali yana cewa law kana dinu bil ra'i la kana asfal al kuffi awla bil mashi min a'la walakin ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala a'lahu. Sayyidina Ali yace da a ce da ra'ayi ake addini, to da sai in ce in an tashi a farko fi a shafi kasan ba saman ba, tunda kasan ake tattakawa, sai in ce a shafe kasan haka ya kamata a iya tunanina. Sai ce to amma yadda raga manzo Allah yana yi sama yake shafa, zaka kaga dole iya hakan za a yi, duk da haka musulunci yace a yi. Kuma shi musulunci ka tokam daban so yake kai bawa ka ji cewa kai bawa ne fa, ka ji cewa kai bawan Allah ne, shi kuma bawan Allah shine wanda yake saduda ya mika al'amarinsa ga Allah kawai, Ubangiji ya jujjuya shi yadda yake so. Idan ya zama na kai kana son abun ya zama yadda kai kake so ne, to baka mai da kanka bawan ba kenan, akwai sauran rina a kaba. Shi yasa wanda zai shiga musulunci kamar da ana ce udkhulu fi silmi kaffa, ka shiga musulunci bi kulliyatika dukanka, ka miƙa komai, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin. Haka ake so ka zama rayuwarka, don haka ko meye kawai jira kake kaji menene ma'buduka yake umarni da shi, wanda kake bautawa din nan, wanda kai a matsayin bawan sa kake, me yake so me baya so, kawai wannan kake jira ka zartar kamar da ka san bawa da uban gidansa jira yake kawai ba shi umarni ya je yayi. To haka zaka zama a musulunci gaba ɗayan ka, ruhinka da gangan jikinka gaba ɗaya ka sallama shi ga Allah. Amma idan mutum ya zama a cikin musulunci yana rayuwa amma yana ga cewa shi fa sai abinda shi yake so zai yi wa Allah, ba abinda shi Allah yake so zai yi ba, to wannan da sauransa bai gama shiga musulunci duka ba. Shi yasa hatta waɗanda suke shigowa musulunci waɗanda ba musulmi ba ne sai a rarrashe su, kamar yadda Allah ya ce wal mu'allafati qulubuhum, a ba da zakka ga waɗanda ake rarrashin su. Kaga ashe rarrashin ba laifi, mutum an ga yana ɗan kai kawo sai a ce to ga wata kyauta, a ba shi sababbin riguna ko a ba shi buhunan shinkafa dan ya musulunta, amma ko ba a ci gaba da ta rarrashin ba har abada, har ya riƙa jin ba shi yanzu ya yi wa musuluncin alfarma tun da ya shiga. Kaga anan baya jin cewa musuluncin sama da shi yake, yana jin shi ne yake sama da musulunci, shi ne zai yi wa musuluncin magoyi cewa ai na ma shiga addinin. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ذاك ما ذاك قول أنت وألا ما sai dai ce Allah ya goranta maka ya shirye ya shirye ka alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Shiryen nan ba dan Allah ya so ba zaka shirye ba, to ba daidai bane a rika nuna ma wanda yake sabon musulunci a koda yaushe rayuwarsa za ta tafi ne a haka, shi ya rika jin cewa shi yanzu shi yayi musulunci alfarma, don haka zai rika fadar, zai rika listin abubuwan da yake so ku musulmi ku yi masa, in baka bai ta muku barazana shi ba zai yarda, shi ba zai koma addinin sa na asali in ba ku yi kaza, in ba ku yi kaza ba. Ya kamata ku gaya masa kaga musuluncin nan kan fa kanka kewa fa, mu fa taimakon ka kawai muke yi, in ka gama za ka iya mafita, a gaya masa haka a ce wannan kai muke taimakawa, ba fa Allah kake taimakawa ba, kar ka dauka ko musulunci zai ruguje don ka fita, tun ba kakanninka musuluncin ne yake. Saboda haka maganar ka jin cewa ko yanzu ka mana alfarma ka kara mana daddazo, to irin ka mai amfaninka, saboda irin wannan yana jin cewa shi alfarma yake muku kenan, yanzu sayansa kuka yi, ran da wani ya zo ya taya shi da farashin da ya fi naku sai sallama, tunda a iya zuwa kuma a bashi sama da abinda ake baku, tunda har yanzu bai samu gamsuwa ta zuciya cewa abinda da yake wa Allah yake wa ba, kuma shi al'amfanin kan amfanin abin a kansa zai kare, bai fara jin haka ba. Kaga wata rana in wanda ya fi ku tsoka ya zo, shikenan sai ya daina sauraron ku, kuma sai kun zo kawai ga ya muku fuskar shanu, ya haka ya ce ina. Saboda haka dole ne a ci gaba, wato masu fita wa'azin maguza kada su sabawa, na'am da farko za ku iya talallashin su don ku taimake su, amma ku sani akwai wanda ba ya yake shiga musulunci kuma daga baya fahimci musulunci ba ma talallashi ba. Inna minan nas, kamar yadda manzo Allah ya ce, man yujaru ila jannati bis salasi, cikin mutane akwai wanda da mari da sarka ake jan shi zuwa aljanna, wanda za a je a yaki a kamo su a matsayin batattun yaki, fursunonin yaki, a tsauro su da mari da sarka a kafa da hannu, su shigo cikin al'ummar musulmi a rarraba su, a yi kyautar su, ce kai an baka wani da wani da wanci, kai ma an baka wani da wanci, su zauna su cakuɗu da musulmi yau da gobe, sai su ga musuluncin ma a shi haka ake da shari ake masa, abinda duk ake ta tuhumar musulmi da shi na ta'addanci da rashin tausayi, ashe duk ba haka ba ne. Su fahimci musuluncin sai shiga musuluncin, har ma su fi wasu musulmin da aka haifa a cikin musuluncin kwarewa a cikin harkar musulunci, ƙarshe a zo su shiga aljanna. Kaga asalin yadda suka shiga aljanna da sarƙoƙi aka jawo su, to kaga wani ma ba lallashin su ba, amma da ƙarshe sai ya fahimci ashe wannan sarƙar da aka jawo shi da ita sarƙa ce ta rahama, ba sarƙa ce ta azaba ko ta abautar da shi ba. Don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna cewa ba ka riƙar wani abu wanda yake halal ne ka mai da shi haram ya zama kuma addini. Halal ne mutum ya shiga ra'inuwa, halal ne mutum ya zauna, halal ne mutum ya yi magana da mutane, wanda duk mubahat ne. To in wani ya zo ce zai ɗauki wani mubah, abin da yake halal ne, ya haramta wa kansa haka kawai da neman kusanci ga Allah, to musulunci ba zai yadda da wannan, ba za a ce ai kana da yanci ba, tunda daman ba tilasta maka maganar aka yi ba, don kana iya bauta wa Allah da shuru da kawaici, wannan ba daidai ba ne. Baka mubahat suna nan a mubahat, kana iya barin mubah saboda wani dalili, amma ba dalilin taqarrub ila Allah ba. Wato mutum ne ya ga cewa cin nama iri kaza yana cutar da lafiyar jikinsa, duk sanda ya ci to yana kamuwa da wata rashin lafiya ta musamman, likitoci suka ce to sai ka daina cin abu kaza, sai ya daina cin wannan naman ko ya daina cin wannan abin da likitoci suka hana shi ci, wannan ba laifi yayi ba, saboda anan kare lafiyar sa ne, ba wai ya riki wannan rashin cin ibada ba, wannan babu laifi. Amma kawai ya shaka wa kansa cewa shi yanzu ya daina cin nama, saboda cin nama din na ƴan duniya ne, shi kuma yana so ya bushe a gaban ubangijinsa, haka yana so ya daina cin wani abu duk mai daɗi, ko ya matsa wa kanshi cewa abinci ɗan wato a kullum zai ci gurasa kwaya ɗaya ita kenan ta ishe shi, ba zai ƙara cin wani abinci ba, saboda ya matsa wa jikinsa ya azabtar da gangar jikinsa domin ruhinsa ta tsarkaka. Kaga wannan addinin kiristanci ne, asali kiristoci da guziya, addinin guza su ne ke da irin wannan aƙida ta azabtar da jiki wai saboda ruhi ya tsarkaka, su suna cewa ruhi ba zai tsarkaka ba sai an azabta jiki, saboda gangar jiki ɗin da ita ke shagwaɓa ruhi, saboda haka sai ya rika saban Allah, don haka in ana son ruhi ya zauna lafiya shine to a yi ta'azantar da gangar jikin yadda ruhin ba za ta damu ruhin ba, don haka za su shiga jeji su daina shiga cikin jama'a, daina sa sutura mai laushi ko mai abin nan, za su sa sutura mai kaushi wanda suna tafiya tana yagan jikinsu, sannan za su ɗauki wasu lokuta masu tsawo ba su yi bacci ba. To wannan ba addini ba ne ka zauna kai ka ce ba ka bacci, a ce mutum ya yi shekara da shekaru bai bacci ba. Akwai kayoyi da ake ta nisabtawa zuwa ga wasu manyan mutane wanda ba tabbacin wannan kayoyin sun inganta, kuma wanda ya san fahimta su da addini ba zai yarda ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana qiyamul layl kullihi, hadisin da zamu karanta na Anas nan gaba, nabi yake cewa aqumul layla kullah, nabi yace da shi aqumu wa usalli wa ana, ina tashi in yi sallah kuma ina yin bacci. Da haka annabi bai hana idansa bacci ba gaba daya. To kaga in kusanta ga Allah ne da neman da bauta masa ba kai manzon Allah ba, duk da Allah ya gafarta masa, amma dai dagewarsa da jajircewarsa kan addini babu wanda ya kai shi. Kama ya yarda cewa a yi bacci, to amma a ce wai Abu Hanifa shekararsa 20 duk sanda ya yi alwala da ta isha'i da ita yake sallah asuba, kaga ke ba bacci. In yi sallah isha'i ba zai bacci ba sai da wannan alwala zai sallah shekararsa 20. To kaga wannan ba zai yi ba mai yarda cewa yana yin wannan ne taqarruban ila Allah. Wataƙila ya zama Ubangiji ya jarrabe shi da wata rashin lafiya da za ta hana shi baccin, wannan wani abu ne daban kuma. Kaga wannan larura ce, shi ba zai samu maganinta zai nema. Akwai wanda ba a iya bacci sai da safe, akwai mutanen da suke haka ne, sai sallah asuba suke bacci, amma suna mai da wannan ibada ne. Duk wanda ya mai da wannan ibada to ya bid'a. Amma in larura ce, shi kwata-kwata bai Allah ya cire masa baccin dare, to shikenan sai a yi masa addu'a Allah ya baka lafiya. Amma a ɗauka cewa ya fi kowa kuma ya fi kai da kake yin baccin, ai da Allah ya zuga waɗanda ya zuga ya nuna suna yin bacci, sai dai baccin nasu ne kaɗan baya da yawa, kanu qalilan min al-layl ma yahja'u wa bil asharihim yastaghfirun, wato suna yin bacci amma kaɗan, ba laifi a ce kana bacci kaɗan, wanda Allah ya yabi masu yin haka, suna tashi abin nan su yi sallar qiyamul layl sannan su dan kwanta yadda manzo Allah yake yi, dan yi bacci zuwa lokacin asuba kuma sai su tashi, wannan babu laifi. Don haka duk sanda wani abin da yake mubah ne ka yarfar da shi da niyyar kusantar Allah da wannan, to kuskure ba addini bane. Shi yasa in za ka duba littafin talbisu iblis na Ibn al-Jawzi, inda ya magana akan sufaye musamman waɗanda suka matsa wa kansu wajen kin cin abinci mai kyau, ko kin sa sutura mai kyau, ko kin shiga cikin jama'a, ko tsanar turare, sun ya zama yana kyamar turare, wai saboda shi turare na 'yan duniya ne, to annabi ba yana son turare. Kaga annabi ai ba duniyayi bane, amma yana son turare. To iblis abin nan a Ibn al-Jawzi a cikin littafinsa duk ya sa wannan daga cikin talbisu iblis ala ba'dun nas, yadda iblis yake hargitsa ma wasu tunaninsu, to wannan yana daga ciki. To an samu wannan a cikin wani zango na tarihin sufanci, wanda wasu suka rika azabtar da rayuwarsu da tunanin kusantar Allah. Wasu sun yi da kyakkyawan manufa, wato da kyakkyawan niyya cewa ba za su yi haka, wataƙila za su samu, amma wannan ba shi ne zai sa a yarda da abin da suka yi ba, don niyyarsu tana da kyau, kuma cewa ba daidai ba ne ba wai yana nufin cewa su an soke musu inji ne gaba ɗaya ba, kawai zama mutum ne an yarda da shi, amma dai wannan abin da ya ɗauka ba daidai ba ne. Kam min muridin lil khairi lam yusibhu, kamar yadda Abdullahi ɗan Mas'ud ya gaya wa irin waɗannan mutanen, ka so alkhairi amma kuma ka kasa cin masa, ka kasa riskarsa saboda ka kaucewa hanyarsa. To kaga Abu Isra'il anan shi yana ga kamar sai ya fi kowa lada, tunda har gashi a cikin rana zai azumi kuma a tsaye, sannan kuma zai kula kowa ba, wato zai azumi na abinci kuma zai azumi na magana, يصوم عن الكلام والطعام الطعام والكلام saboda shi yana ganin ya fadada ma'anar azumi a gurin sa yasumu anil istidlal yasumu anil kalam yasumu anil ta'am ba zai shiga inuwa ba ba zai zauna ba ba zai ci abinci ba ba zai kowa magana ba to haka yana ga azumin sa ya fadada ya fi kai azumin da kai zaka shiga inuwa zaka kwanta a karkashin fanka ko ka shiga AC yana ga kai azumin shi ya fi naka saboda ya fi ka shan wahala annabi ya ce a'a wannan ba shi ake bukata ba duk abubuwan nan da ka ce ba za ka yi ba ka je ka yi ka kuma karasa azuminka to shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sunan nasa'i wani yazo yake cewa mahaifiyarsa ta yi ba kancan cewa za ta fi hajji amma da a ƙasa za ta yi wato tun daga gida in ta dawa ta fita a ƙasa za ta je har a gama aikin hajji duk da ƙafarta za ta yi tana da in ta yi haka to wataƙila za ta ɗara sauran alhazai annabi ya ce ka a gaya mata ta hau dan shi ma ai akan abin hawansa duk ya yi hajjinsa ba don komai don ya nuna mutane yin hajji akan abin hawa in har ta sauƙaƙa ba laifi ba ne wasu suna hujja da hadisin Aisha da yake cewa qadaruki ala ajruki ala qadari mashaqqatiki wato ladanki wa gwadon wahalarki suke ganin cewa to wanda ya fi shan wahala ya fi samun lada wannan kuskuren fahimta ne in kai haka to kamar ka ture waɗannan da sukan gefe kuma ba ka yi aiki da su ba fahimta ta gaskiya dangane da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ga Aisha shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mata duk wahalar da ta same ki a cikin harkar nan ta hajji Allah Ubangiji zai dubi wannan wahalar da ya baki lada ba wai ana nufin cewa ka nemi jawo kanka wahalar ba ka wahalar da kanka da gangan wai Ubangiji zai baka lada a'a wahalar da ta zo ba tare da ka neme ta ba to wannan zaka samu lada akan wannan zaka a cikin aikin hajji ka zo aikin hajji guzuri ya bace tun karan farko ka zo guzurinka ya faɗi ko inda fara ko mutunta suka raba ka da guzurinka kai aikin hajji na agala tsaici ka fi kowa shan wahala to indai ka yi ikhlasi kuma aikin hajjin ka ta zama akan turba babu shakka za ka ɗara wanda shi bai gamu da wannan bala'in ba domin shi kansa wannan bala'in da aka jarabe ka da shi Ubangiji zai aje maka ladan su dungurungum a kansa shi ne abin da ake nufi wato ko da ka shiga wahala a dalilin wani aiki da kake yi to wannan Ubangiji zai baka lada akan wannan amma ba ana nufin kai ka kirkiro wa kanka ka nannago wa kanka wahala din ba da zummar cewa in kai haka Ubangiji shi kuma zai kara maka lada a in kai haka ma Ubangiji sai ya kama ka da laifi to shi yasa akwai lokacin da Sayyidina Abubakar kamar yake cikin Sahih Bukhari Sayyidina Abubakar a haji aka nuna masa wata mata da kabilar Ahmus aka ce da ita mace ce ga ta nan ta yi bakance cewa za ta yi hajji amma nazarat an ta hujja musu mitatan wato za ta yi hajji har ta gama ba ta kula kowa ba aka je aka nuna Sayyidina Abubakar wanda Abubakar ya danta ya ce to ki yi magana ya nuna mata wannan ba addini ba ne ki yi magana sai ta yi magana ce to kai waye ya ce ana imra'un min al-muhajirin ni ɗaya ne daga cikin masu hijira zuwa madina to kaga ba addini ba ne duk da cewa tana ganin kamar addini sai amma bai kyale ta ba ya ce ta abin nan don haka ita kanta al'ada duk da cewa a al'ada dan adam yana da yanci abinda ya shafi a al'ada ya yi ko ya bari to wannan yancin nashi idan ya ce zai gauraya shi da sunan ibada wato ya yi shi da sunan ibada wato ya ɗauki abinda ba ibada bai bai da shi ibada to sai zama laifi sai zama bid'a shi ne abinda Ibn Taymiyyah ne yake nunawa yace wa tabata fi sahihaini ya tabbata a cikin sahihaini an Anas radiyallahu anhu anna rajulan sa'alu an ibadati rasulillah anna rijalan sa'alu an ibadati rasulillah fa ka'annahum taqalluha Anas Allah ya kara masa yarda yake cewa wasu mutane wasu mazaje sun zo sun yi tambaya sa'alu ba'd azwaj annabi sallallahu alaihi wasallam, sun zo wurin wata mata daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam, suka tambaye ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ibada. Shikenan sai suka gaya mata, sai ta gaya musu ga yadda yake salloli, ga rak'o'in da yake yi, ga kuma yake dan kwanta ya bacci, kuma wata rana ya azumi, wata rana ya aje azumi. Baka annahum taqalluha, sai suka yi kamar sun abin sun ganta ta yi kaɗan su a gurin, sai suka ganta kamar ta yi kaɗan. Faƙalu, sai suka ce wa ayyuna mithlu rasulillah, wane ne a cikinmu tamkar annabi sallallahu alaihi wasallam, wayayi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam har da shi ma zai tsaya iya wannan ibadar kawai zai yi. Wato suna ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qad ghafara lahu, qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, shi gaba dai an yafe masa, ko yayi laifin ko bai ba duk an yafe masa. Sai suke ganin su suna dauke da laifuka iri iri, in suka tsaya iya wannan to watakila ba su kai labari ba, da haka sai suka ga su ba za su wuce yadda annabi yake yi. Sun maƙala ahadu, sai ɗaya ya ce amma ana fa'asuru wala uftir, ni zan yi ta yin azumi kuma ba zan aje ba. Wato kullum aka dabbabe ni to azumi nake ba kuma zan aje ba. Wa ƙala al-akhar, ɗayan kuma ya ce amma ana fa'aqum wala ana, ni kuma zan yi ta ƙiyamun laili ba bacci. Wa ƙala al-akhar, ɗayan kuma sai ya ce amma ana fala akulu lahm, ni kuma zan kaurace cin nama. Wa ƙala al-akhar, ɗayan kuma sai ce amma ana fala atazawwaju nisa, ni kuma ba zan aure mata ba, wato ba zan yi aure ba. To ba zan yi aure ba. To da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo aka gaya masa, ga wasu mutane sun zo sun tambayi maganar ibada, mun gaya musu ga yadda kake, ga yadda kake yi, amma kamar suna ga kai ka riga ka yi nisa, ka yi gaba, ba wanda zai iya cin maka, saboda ka kai dan gatan Allah ne. Ubangiji ya riga ya yafe maka, an maka tanadin gidanka a aljanna wanda ya fi na kowa, amma su har yanzu lalube su, don haka su suna ganin ya kamata su ƙara faɗaɗa abin nan, ba iya nakan za su tsaya ba. Shi da annabi ya fusata, ya fi tsaya kwan niyyarsu, ba ka zargin su cewa ko da mummunan niyya suka shigo da wannan magana, ba wai da mummunan niyya suka shigo da ita ba. To amma kyakkyawan niyya ba ita ke cetar mutum ba ko da yaushe, wasu suna ganin in ayi da kyakkyawan niyya yi a ƙyale shi, a'a. Na'am, abinda kyakkyawan niyya za ta taimaka mata ba za a kama shi da wannan laifin ba, amma kuma da zai doke ya ci gaba bayan an yi masa bayani to ya zama yana da laifi. Shi yasa annabi ƙarshe ya rufe da tsawar tsawatarwa, kamar ragiba an sunnati wa laysa falaysa minni, don kada wasu su tafi su ga ganin kamar tawalu annabi yayi, shi tawalu yayi, amma mu ya kamata abin nan mu ci gaba da yi. Shi yasa sai ya rufe da wannan tsoratarwar, sai da duk wanda yake son annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsorata, duk wanda ya sha'awar barin sunna ta to ba ni ba shi. To kaga magana yanzu an rufe kofar kawo wani abu wanda ya ci karo da sunna, ka ce kuma ayi, sannan kuma san manzon Allah ne. Ba komai yasa kaga ahlus sunna suna son fitika da maulidi ba, saboda ya ci karo da koyarwar manzon Allah din ne. Ai ba wani abu bane dan su kwana suna ayi ta darasi, akwai wanda ya kai ahlus sunna darasi? Ba wanda ya kai ahlus sunna buɗe littafi ayi ta karatu. Yanzu a faɗin garin nan kullum tsakanin magarba da isha'i sai ka samu akwai inda ake karatu, ba zai yiwu ba wani lokaci ma a haɗu kaga nan ana yi, can ana yi, can ana yi. To sai gagare su dan a shekara su raya ɗari ɗaya suna karatu, ba zai gagare su ba. Saboda kaga ashe ba kasawa ba ce, illa iyaka dai wani abu ne wanda tun da ba ya da asali, ko kuma ma a tarihi asalin nasa ya zama mummunan asali ne, ya fito daga wakakkiya Allah da manzonsa, ya fito daga ubaidiyyina wanda asalinsu Yahuda ne, suka fara ƙirƙiro abin nan. Duk mutanen ƙwarai da suka gama rayuwarsu ba su dingina wannan abin da san manzon Allah ba, sai da wasu waɗanda a tarihi an san sun yaƙi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yaƙi masu sunayen sabon manzon Allah ma, kuma su ne za su koya maka yadda za ka so manzon Allah. To kaga wannan ta sa kaga ahlus sunna suna ƙarƙarin abin, ba ruwanmu da kyakkyawan niyyarka, ta ayu kana da kyakkyawan niyya amma wannan ba zai hana kuma a faɗa abin da yake hukuncin Allah akan abin ba. Duk abin da mutum zai je faɗa ya faɗa, amma dai wannan gaskiyar ai kowa ya san shi, shi yasa ai kaga su na farko duk sun yi itirafi, duk sun sallama cewa bid'a ne. Illa iyaka kawai yanzu da yaya ake bid'a hasana ko sayya'a, hasana ko sayya'a. To kaga tunda an sallama bid'a ce, kaga wannan wani mataki ne wanda za a iya watakila cimma wani ijma'i. Yanzu mu dawo ai koma kuma rigima akan akwai hasana din ko ba hasana din. To da wasu suka ga cewa ai batun kara hasana da sayya'a, hasana da yana dan wahala, sai to ba ma bid'a bane. Yana da asali, annabi ya azumin litinin, ya azumin litinin kai ka zo ka yi yanke yanke a ci a more a yi tar abin nan. Saboda haka in wannan ne sai ka yi azumi duk litinin, kuma ba za ka mai da shi sau ɗaya a rayuwarka ba a shekara ba. Annabi ce aka yi duk litinin, duk litinin to shi kenan, duk litinin kai ma ka yi azumi. Wannan ne maulidi, ashe ma ahlus sunna sun fi ku maulidi don sun fi kula da wannan sunna ɗin. To da me za ku kome su da ba su san manzon Allah, tunda dai wannan azumin shine maulidi. To shi yasa duk abin da yake mubah ne, ba ka ƙarfa da sunan taqarrub ila Allah, kuma ya zama ibada, zai zama bid'a ne. To shine Ibn Taymiyyah yace aisa laka ghayraha dhannan anna ghayraha khairun minha, duk mutumin da ya bi wato wata hanya ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana tsammanin wannan hanya ita tafi alkhairi, to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ruwana da shi. Faman kana kadhalika fa huwa bari'un min Allah wa rasulihi, duk wanda ya zan haka yake ya bi wata hanya kuma yana ga hanyar da ya bi ta fi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan ba shi ba Allah, ba shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, ubangiji yana cewa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa, ba wanda zai sha'awar barin hanyar annabi Ibrahim sai wanda yake wawa ne, to wanda yake wawa ne bai da hankali. Bal yajibu ala kulli muslim, abinda yake wajibi akan kowane musulmi, an ya'taqida anna khayra al-kalami kalamullah, ya kudurci ya yadda arzuci cewa fiyayyar magana ita ce maganar Allah, fiyayyar zance shine zancen Allah madaukakin sarki, shine al-Qur'ani. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fiyayyar shiriya, fiyayyar koyarwa ita ce koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam, babu wata shiriya da take tashi. Kama sabata anhu fi sahih, kamar yadda ya tabbata a cikin sahihin hadisi, hadisin Muslim, hadisin Jabir, annahu kana yaqtubu bidhalika kullu yawmin juma'a, annabi sallallahu alaihi wasallam duk juma'a a hudubarsa, bude hudubarsa, yana yin wannan. إن أصدق الحديث إن خير الحديث وأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. دب سند ذي يسلى الجمعة أقركم أكبر سيابو إذا ونن جوابا ونن جوابا دعنا بكبو إذا هدو بسلش سيزا من أولي سايم بود يدي كنون وسمتاني لما وسود كابو إذا مغلق كده ونن سيكا كدن jiki yayi sanyi a wannan ko inda kula ba ahlus sunna ba wanda suke ba jin dadin wannan khairul kalami kalamu wa khairul hadi hadi wa sharral musamman karshen nan sharral umuri bodo kuma ka dage ka ce wa kullu ka shadda akan kullu din da karbi wa kullu bid'atin ce kaji mutana. To haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi, don haka kaga koyi ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama a rika bude magana da wannan, kuma nana ta wannan yau da gobe, yau da gobe dole zai shiga kwalwar wasu wanda Allah ya so su da shiriya, dan za su tsaya su yi ta tunani akan maganar khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi muhammad sharral umuri muhdathatuha kullu muhdathatin bid'ah. To saboda haka sai ita jayyar ka kan kullu din nan, sai an bata kaidi, saboda haka za a zazzaro wasu abubuwa a cire su daga cikin kullu. To za a yi ta kama ka ne ai kullu din nan ba kulliya bace, kulli ce ba juz'i bace, kulli ka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fadar haka. to wannan dai Ibn Taymiyyah yana nunawa a cikin wannan fasalin cewa shi waliyi wato in banda imani da taqwa ba ya da wata sifa da aka sifanta shi da ita, imani da taqwa ba wasu kalar kayayyaki bane aka sifanta shi da su, an ga mai kala kaya kala kaza shine waliyi, ko kuma an sifanta shi da suna iri kaza a ce wanda yake sunansa wato faqir ko sunansa sufi ko sunansa alim ko muhaddis ko faqih, ba a faɗe shi da wani suna a ɗauka ko wannan shi ne wali, a iya samun shi a cikin malamai, a iya samun shi a cikin attajirai, a iya samun sa a cikin masu sarauta masu mulki, a iya samun sa a cikin mujahidai sojoji, a iya samun sa a cikin mata, a iya samun sa a cikin maza, a iya samun sa a cikin matasa, a iya samun sa a cikin tsofaffi. Haka babu wani wanda Allah ya haramta masa zama waliyi, matuƙar yana da imani yana da tsoron Allah, wannan shi ita ce sifar wali, gwagwadon yadda imanin ya cika da tsoron Allah, gwagwadon yadda walittakar kuma take bunƙasa take haɓaka. Saboda haka anan ne maratib din walittakar yake, wato ita walittaka kullun ƙara tsoron Allah da imani shi ke ƙara mata girma, ba wai kullun ƙara gujewa umarnin Allah da dokokinsa ne. Kaga a koyarwar abin nan fantararren abin da aqida ta sufanci, kana ƙara riƙa a walittaka kuma kana ƙara kaucewa umarnin Allah, zama haka za ka ga ana alwala ka sa ƙafa ka ture ka tashi ka nayabe maka mai shi alwala kuma za ka yi. Wanda kuma a koyarwa ta alqur'ani shi sufi shi ne abin nan, shi waliyi shi ne wanda yake tsoron Allah kuma yake ƙara imani, zama haka shi gaba yake yi ƙara yi a tsoron Allah ɗin da taqwa. Taqwa shi ne imtisalul awamir wajtinabin nawahi, ita ce taqwa ai kai abinda aka sa ka kabar abinda aka hana ka. To a musulunci waliyi shi kullun ƙara waɗannan abubuwa yake, ba wai guje musu yake ba. Amma in ka ɗauki al-futuhatul makkiya na Ibn Arabi yana faɗa al-maqamat, maqamun waliyyi walittaka, sai ka ga maqamin ƙarshe shine inda waliyi zai ga shi ma yanzu ya sa rigar Allah, shi da Allah ma kankan suke ba wani bambanci, don haka shi ma yanzu sun haɗe ya zama Allah, ba maganar kuma a ɗora masa nauyin wai sai ya yi sallah sai ya to wa zai sa shi, shi ma Allah ne, Allah zai sa kansa ne, saboda haka shi ba sai yayi ba. To kaga an yi hannun riga da yadda wali yake a nassi na abin nan. To wannan shine abin da Ibn Taymiyyah yayi kokari ya fito da shi a cikin wannan fasali, don haka kaga fasalin gaba kuma zai shiga wata gabace sabuwa insha Allah. Don haka za mu tsaya a nan kuma karatu insha Allah sai bayan sallah kenan, don watakila ya kasance ranar Litinin mai zuwa ranar Arfa ce, kaga ranar azumi ne, don haka ba za a bar mutane don aje a sha ruwa, don haka kaga sai bayan sallah sanda za mu dawo tafsir, to sannan satin da yake abin da Litinin da suke biye wannan juma'a din insha Allah za mu dawo shi ma wannan karatun tajrirus sari. Ai mun haƙuri, akwai wani abu ne da ya rike mun wuya wanda in ba na gana kammala shi ba ba zan iya dawo da karatun tajrid sare. Ina son karatun tajrid sare saboda yana sa ni in yi bincike mai zurfi, yana da wahalar da sauran karatukan duk ba su da shi. Karatun tajrid sare ya fi wahalarwa sama da sauran duk karatuka da nake yi a ko'ina, saboda ka shi ba mai sauƙi ba ne, da zai yana buƙatar abin nan, yana buƙatar lokaci, don haka shi za mu sanar lokacin dawo mu. Insha Allah za mu sanar shi lokacin da za mu dawo insha Allah. Ai akwai tafsirin juma'a, wannan karatun da ke ga maka ya dace na Litinin, ya dace da tafsirin juma'a, yana nan shida ga wata zai zama juma'a mai zuwa, ya zama shida ga wata, saboda haka za mu yi tafsiri na ranar juma'a, ya zama shi ma shi ne na ƙarshe. Idan mun yi shi kuma za mu tsallake juma'a ɗaya sai kuma ta sama, saboda juma'a da za mu tsallake ita ce juma'a da take dab da sallah, bayan sallah da kwana uku juma'a za ta zo. An yi talata, kaga Laraba, Alhamis, juma'a ba zai yi wani bai gama batsewa da namansa ba, saboda haka za mu bari sai juma'a da take ta sama, wato tsallake juma'a ɗaya kawai za mu yi, sai a dawo tafsir. An dawo tafsir kuma Litinin da take tahowa sai zama mun dawo karatunmu na Al-Furqan insha Allah. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu nada, abinda muka yi kuskure Allah ya kai mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. wannan ce dan Allah ina son a yi min bayanin ansar waɗannan tambayoyi a wata shekara Abu Huraira ya musulunta a wata shekara Abbas ya musulunta a wata shekara Abu Sufyan ya musulunta yaya sunan ƴan uwan sayyidina Umar guda biyu mace da namiji to duk dai abin nashi tarihi ne a shekarar da Abu Huraira ya musulunta ita ce shekara ta 7 shekarar da aka yi yaƙin Khaybar a shekarar ya musulunta saboda haka ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 3 Abbas ina tsammanin a wannan lokacin ne ina tsammanin amma ban tabbatar ba abinda yake kwalwa ta haka ne amma a sake duba shekara kuma ta 6 ko ta 7 ya musulunta Abu Sufyan ya musulunta shekara ta abinda ta fathu Makka shekara ta 9 a shekara ta 8 shekara ta 8 lokacin da aka fatu Makka a shekarar ya musulunta sannan sayyidina Umar na san yana da ƴar uwa Fatima matar Khabbab ibn Arat amma ban san dan uwansa na miji ba ban iya tuna akwai abin yanzu wani abu ya zo mu kwakwalwa akwai Zaid ibn al-Khattab na ji shi yake tambaya shine dan uwan nasa Zaid ibn al-Khattab dan uwan sayyidina Umar na da kuma Fatima bintul Khattab matar Khabbab ibn al-Arat inda ya ce mala ina aikata wani sako amma duk sanda na aikata ba na jin daɗi kuma sai in ji haushi har in ɗauki alkawarin dainawa amma kuma in na daɗe sai in ƙara komawa shin ina mafita mafita shine ka ci gaba da tuba duk sanda ka aikata kuma ka ci gaba da wannan jajircewar ya zamana a zuciyarka da gaske kake ba za ka ƙara ba ka riƙa cewa ba za ka ƙara ba amma a zuciyarka kana jin cewa in ka samu wata dama fa za ka ƙara a ka riƙa yadda da cewa har zuciya ba za ka ƙara ba to shedan shi ma ba kyale ka zai yi ba tunda ya ga ya fasa ya ga jini to in aka dan kwana biyu zai ƙara tuntuɓarka to ya kamata ka ɗauki ɗamarar yaƙi da shi ka yi ƙoƙari ka jajirce duk sanda ganin yana ƙoƙarin fito maka da kai ya mai da kan ruwa to kai ba ka ɗauki wani salo na ka yaƙe shi hanyoyin yaƙinsa suna da yawa ka shiga cikin mutanen kirki yayin da kake ganin yana ƙoƙarin yaudara ka to yi sauri ka je ka shiga cikin wasu mutanen kirki ka zauna ko ka tambayi masallaci ka kama nafila ko ka ɗauko alƙur'ani ka kama karantawa wasu abubuwa dai da za su fusata shi shi ma amma kar ka ba shi abin nan dama kuma ba za ka daina tuba ba wato mutum yayi ya tuba ya sake koma ya tuba wannan ba zai hana a karɓi tubarsa ba duk sanda ya tuba wannan hadisi ya zo da wannan Allah maɗaukakin sarki yake cewa bawana ya yi laifi kuma ya san yana da ubangijin da yake gafarta laifi ya nemi gafara ta to na yafe masa haka ubangiji ba zai daina karɓar tubarsa ba matuƙar dai da gaske yake har zuciya na tuba ɗin ba tuban muzuru yake ba yana tuba amma zuciyarsa ya san ƙarya yake Allah dai ya san duk ko mai zuciya ta kunsa sannan ka sani cewa shedan fa shi abokin fada ne kuma tunda aka yi halitta ya daura damarar zai yaƙe ka kai a matsayinka zuriya ce ta annabi Adam don haka ba zai kyale ka ba don haka kai ma sai ka daura damarar yaƙi da shi duk hanyoyin da ka san za su fusata shi kai ma sai ka riƙa bi in Allah ya so za ka samu mafita menene hakikanin hukuncin aikin banki domin na ji an ce haramun ne ajiya kuma a cikinta ya halatta yaya abin yake to mun sha faɗar batawa a kan wannan a ajiya tana babin larura ne saboda rayuwa yadda ta zama kuma ba ka da wani abu makwafin wannan to wannan shi yasa malamai suka kusan duk malamai manya na sunna na wannan lokacin sun yarda da batun ajiya cewa wannan larura ne za ka iya ajiyewa domin abu ne da zai iya wato bijira ranka ko rayuwarka ga halaka, ka ɗauki maƙudan kuɗi ka aje a gidanka, to wannan zai iya jawo maka matsala ba ƙarama ba a rayuwarka. Don haka dole ka kai ka aji illa iyaka kawai, ba a halatta maka ka ci duk abin da zai taru a cikin account ɗinka na interest ba. Duk abin da yake na riba ne bai halatta ka ci shi ba, za ka karɓa daga wajensu, amma za ka sarrafa shi a cikin ayyukan da suke na jama'a ne, na al'umma ne. Ka karɓa ka je ka gyara kwatar unguwarku da kuɗin, ko ka yi ciko inda ruwa yake kwanciya, ko ka biya a share titi ɗin. Duk da wani abin da ka san zai taimaka wa al'umma sai ka yi da wannan rarar da ka samu ta riba. Ba za ka bar musu ba, da in ka bar musu su ka ƙara wa barna dawaki ne. Sai ka karɓe daga wajensu, sai ka zo ka aiwatar da waɗannan irin waɗannan ayyuka da al'umma za ta amfana. Wannan ita ce hanyar da malamai suka faɗa ta kuɓuta daga dukiyar haram, kuma da ya ci dukiyar haram kuma babu hanyar da zai kuɓuta daga wannan dukiyar, to ta irin haka ne ake kuɓuta daga irin wannan dukiyar. Duka wato ɗaya ne, duk ka buɗe saving ko karan, tunda mu'amalar da ake a gurin mu'amala ce ta riba. Wato dukiyarka da ka kai banki rance kake ba masu banki, ko baka ce ba, ko ka faɗa ko baka faɗa ba, wannan ita ce mu'amalar da ke tsakaninku, kamar yadda muka taɓa bayani a nan. Mu'amalar rance ne, ka ba su rance, shi yasa suke juya dukiyar. Su kuma wai tunda sun juya ba za su ƙara maka in sun sashi biyan ka, ai ta nan ribar ta shigo. Ka ba su rance, domin in ajiya ce, ajiya ba a taɓa ta. A ka'idar ajiya, in gina ba ka ba ni ajiya, to shi ne in je in aje abin nan yadda yake, ka ɗauko 'yan dubu dubu sababbi ka ba ni, ka ce gashi dubu ɗari ne da Allah aje mu. To a ka'idar ajiya shi ne in je in samu gurin da zan da na amince, ni ma zan iya aje kuɗi na nan aje maka. Duk sanda ka zo ka ce dubu ɗarin nan, sai in ci to gata, in ɗauko ta yadda take dubu dubu kuma sababbi in baka. Idan ka kawo sababbi ko tsofaffi, na kawo sababbi na baka, kai kuma tsofaffi ka bani, alamar na taɓa kenan, na cinye waɗancan. To duk sanda ka taɓa dukiyar ajiya ta wato likiɗe ta koma yan bashi, don akwai hukunci, bambancin hukunci tsakanin bashi da ajiya. In ajiya ce ka bawa mutum, ya karɓa da sunan ajiya, to in wani tsautsayi ya zo ya auka dukiyar, babu magana ya biya ka, sai dai ku haɗu ku jajanta wa juna. Amma maganar ka ce sai ya biya ka ba taso ba, ko shi ya yi ta rara gefen yadda zai biya ka, saboda asali ka yarda da shi, ka amince masa, wanda aka amince masa aka danka masa ajiyar abu, ba a cewa kuma zo ka biya, don biya yana nuna kamar tara tuhumarsa. To a ka'idar wadi'a kenan, sai dai idan ka fahimci cewa akwai wani sakaci ta bangarensa, in shari'a ta fahimci akwai wani sakaci ta bangarensa, ka ba shi kuɗi maƙudai maimakon ya je ya ajiye inda shi ma zai iya aje kuɗinsa, sai kawai ya daga fulu sai ya sa su ya yi tafiyarsa, sai aka tace daman ka same shi a kofar gida ya yi shimfiɗa, ka zo ka ce ga waɗannan kuɗin da Allah ya ajiye min, sai ya daga fulu ya sa, kuma sai ya tashi ya shiga banɗaki, ashe wasu yara marasa mutunci na unguwa suna gani, saboda haka suka daga fulu sai suka ɗauki kuɗi. To a nan kaga ka yi ganganci sai ka biya shi, wannan kuma horo ne don gudun gaba ka sake ganganci da kuɗin jama'a, sai ce to ka biya shi. Amma in ka je ka ajiye su a hirzin da ake aje kuɗi irin wannan, sai barayi suka haura gidan, suka je suka nuna maka makami, su kwata da ƙarfi, kenan wannan tsantsayi ne, kai ma za a iya kwatan naka, mutum ya rasa ransa ma a haka. Ko kuma Allah ya kiyaye gobara ta cinye kuɗin, kaga dai sai dai a yi wa juna jaji, amma ba batun cewa a biya shi. Amma in har ka taɓa da ya baka dubu ɗarin nan, kai kuma lokacin kana da wata mu'amala ta dubu ɗari sai ka je kai da wannan, kana tunanin cewa bayan kwana biyu za ka samu saka dubu ɗarin, to wannan taɓawa da kai ta jirkita wannan mu'amala ta koma rance. Saboda da zarar wani abu ya faru dukiyar nan ta salwanta, to sai ka biya, sai dai in shi ya ce na yafi. To wannan shi ne bambanci tsakanin rance da wadi'a. To mu'amalar mu da banki mu'amala ce ta rance, ba mu'amalar ce ajiya ba, shi yasa ai ba za ka taɓa zuwa banki a ce maka kuɗinka sun ɓace ka yadda ba, dole sai an biya ka, kuma ba wanda ka kai za a baka ba, wanda za a baka daban shi wannan an ba wani, shi ma ya tafi harkarsa. Saboda haka mu'amala ce ta mai bada bashi da wanda yake karba, to nan ne ribar ta zama ribal qardi, ta zama ribar bashi. Ribar bashi ko bil ijma, ijma'in malamai kafatan haramun ce, ita ce ribar da nassoshin alqur'ani suka sauka a kanta. Naka ita babu ma sabani tsakanin malamai akan ribal bar, inda ake magana ribal bai'i, ribar ciniki. To ribal bai'i anan ne ake magana, wanne ne riba, wanne ne abincin da riba za ta shiga ko wanda ba za ta shiga ba, musanya abinci da abinci, wanne ne yake ribawi wanne ne ba ribawi ba, menene illar riba din, mecece ba illar ba, wannan ribal bai'i. Amma ribal qardi wannan haramun ne, shi ya sa ga malamai a cikin muwatta daga lokacin sahabbai kamar Abdullahi dan Mas'ud da sauransu suna cewa in ka bada bashi aka jinki ko jinkar harawa ce aka tsara maka bayan an biya ka, to wannan harawar riba ce, wannan harawar riba ce. Kaga ba magana zinari ake koyo azurfa ba, yanzu saboda bashi ne aka yi maka, aka amfanar da kai a dalilin wannan bashi, sai ce kullu qardin jarra manfa fa huwa riba, duk bashin da zaka yi dan ya jawo maka ka bada bashi dan ka samu wani amfani ta karkashin bashin, to wannan amfani da ka samu riba ce. Ka ba mutum bashi dan ya taimaka maka ya baka hayar gidansa, to wannan hayar ta zama riba. Ko ka ba mutum bashi shi kuma ya taimaka ya dora ka akan abin hawansa ko ya rage maka hanya, saboda wannan rage hanya ya zama riba. Haka duk wani amfanin da zaka amfane shi ta karkashin ka ba mu wani bashi, shi kuma wala ya amfanar da kai in yayi maka wani abu ne na gaban kansa ba tare da ka shartanta masa hakan ba, to shikenan. Wannan ko wajen biya din ne yace ga 100,000 ka da naranta watan da ya wuce, kuma gaskiya na ji daɗi na samu alheri da kuɗin nan, ga wata 2,000 na baka, wannan ba riba bace sai ka karba. Wannan yana daga cikin ma abinda musulunci yake kwadaitarwa, ahsanukum ahsanukum qardan abinnan ahsanukum qada'an, wanda ya fiku iya abin nan yake ya fiku shine wanda ya fiku iya biyan bashi. Shi yasa annabin aka ranci in ya ranci raquma daga wani in ya tashi biyan sa sai ya bashi wanda ya fi nashi koshi. Khairukum ahsanukum qada'an, haka in ya tashi sai ya bashi, sai ya ce a zaban masa wanda suka fi nashi koshi a bashi. To kaga wannan gaban kansa, amma da wancan shi ya shaddanta haka yace an tashi biya na fa, duk da waɗannan da na bada wani ɗan laɓoɓo na bada, in an tashi biya na a bani ƙosasshe, to wannan ƙosasshen da aka bashi ya zama riba. To haka mu'amalar banki riba ce wanda babu jayayya a kanta, sai ga wanda bai fahimci inda sha'anin hukunce-hukuncen shari'a suka sa gaba ba. Ajiya a cikin sirarura ce, da zarar za aka samu inda za a ajiye maka kuɗi ba tare da an samu irin wannan ba, to can ya kamata, can ya waje baka kai. Abin da za ka karba a ciki ga hanyar da za ka sarrafa shi, aiki a wannan gurin aiki ne a gurin da ake ta'amuli da riba, don abin da ake duk ta'amuli da riba haramun ne. Haka duk wanda zai bada wata gudunmawa a wajen zartar da wannan ta'amuli din, kamar yadda ya zo a hadisi, wanda zai rubuta da wanda za a kafa shaida, dukkansu sun ci riba. Kamar giya ce, da wanda ya yi ta, da wanda ya dakwanta, da wanda ya sayar, da wanda ya saya duk ɗaya ne. To haka shi ma aikin riba yake, duk wanda ya bada gudunmawa a cikin aikin riba duk ɗaya ne. Wani sai ce ai ka a bar arna da su ma mai abu, to wani abu ne na abin alkhairi ne hadda zaka ce ka a bar arna su abin nan, asali su suka system ɗinsu ne, kuma sai su zabi duka amanar riƙe wannan system ɗin, saboda harka ce ta neman kuɗi. Za ka ba maganar wai arna za su rike abin nan, kamar wanda zai ce wai yayi zina da arniya dan ya wulakanta sai ci mutuncinta, to ka wulakanta kanka. To wani ya ce an bashi ajiyar 500,000 yana neman canjin 1,000 sai ya ɗauka a ciki, wannan canji baya ciki. Ka sarrafa dukiyar, abinda ake nufi ka sarrafa, ka saya ko ka sayar ko ka kashe, ita shi ake nufi da tasrifi. Amma don ka yi canjin 1,500 da yan 500 wannan ba zai zama ka kashi gaba. Wato mutane ba sa mura'atin wannan sai kaga mutum ya ba amintacce abokinsa ajiya, in wani abu ya samu ajiyar fa abokin ma ba zai iya gaya masa ba. Kuma abin da yake faruwa saboda shi ma abokin bai ajiye ta din ba, sai da ya dan yi wani masarufinsa da ita, to kaga zai da yiwu kuma shi ma ya rama kuraɗiyarta. Ya kamata na yi gaisuwa ga ɗan shi'a, wato mu haɗu mu yi hannu da hannu, asali duk wanda yake wata bid'a to ka yi ƙoƙari ka nuna masa bid'arsa. Wato batun da ya an ce maka wannan yana bid'a shi kenan ka guje masa ba, ka yi ƙoƙari ka in kana iya tattauna da shi ka tattauna da shi ka nuna masa bid'arsa. In ka kula cewa zai bari to sai ka ci gaba da karantar da shi har ya fahimta. In ka kula cewa ba zai bari ba, ya narke ya dafe a ciki ya kone a ciki, to kawai ka kyale shi. Bai kamata ka ci gaba da sakar masa fuska ba, shi yana la'antar Sayyidina Abubakar a zuciya, kai kuma kana masa yaki kana masa dariya, wannan bai dace ba. Saboda akwai hajarul mubtadi yana da mataki, duk dan bid'an da ka san cewa in kai masa irin wannan zai ji a jikinsa, ko al'umma ta yi masa irin wannan zai ji a jikinsa, to wannan yana daga cikin abin da ake bukata. Akwai kuma dan bid'an da kai in ka kaurace masa kai za ka ji a jikinka, to kaga wannan ba za a ce ka kaurace masa ba, dan kaurace ta zan ba ta da ma'ana, shine oganka. Ba ka yanzu ka kaurace masa kai yanzu ka dauko ruwan tafasa kanka, in za ka iya barin sadaka kana da hanyar da za ka nemi arzikinka shi kenan sai ka nema. Amma ana so kaurace masa inda kaurace za ta yi tasiri. Menene hukuncin taron mata a rana ta bakwai yayin haihuwa, domin wasu sun ce hukuncinsa ɗaya da maulidi? To kuma a me ya haɗa wannan da wannan? Taron maulidi taro ne da ake yin taqarruban ila Allah, ana ganin ma san annabi ne, san annabi addini ne, wajibi ne, farilla ce da Ubangiji da ya nuna. In ma ba in duk mutumin da ya wannan da bai yi wannan ba, to yayi zaman jira ya ga abin da zai same shi. Fa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, Ubangiji ya sifanta wanda ba su yi haka ba da fasiki, wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Ma kaga wani abu ne addini, san annabi wani abu addini ne, kuma wannan taron ana yin shi da wannan suna na san annabi. Amma san jaririn kada aka haifa maka a taro, wasu mata su taro su ci abinci, taron yana daukan hukuncin al'ada ne, don haka duk abin da a cikinsa yake ya sabawa shari'a to zai hana taron. Wato a ce za su haɗu amma za su yi saban Allah, in sun haɗu to anan za ka hana, saboda saban Allah za su yi ba dan shi karan kansa taron ba. Idan kuma a kasancewa sun haɗu ba za su saba Allah ba, za su ci abinci ne su watse shi kenan. Wannan ya danganta da yadda kai ka ga abin, kasancewa a sun taru za su fafasa maka gilas ɗin gidanka, su fafasa maka tangaren gidanka, ka hana su. Kaga wannan ka hana saboda kai buƙatar kanka ce, saboda kai ne za ka duba ka ga yaya abin yake. Amma ba za ka haɗa wannan da wancan ba, wannan yana shiga babin adat ne, ba babin ibadat ba. Wannan kuma yace kamar yanda ya gabata ko ya inganta, ana son aikata aikin alkhairi a waɗannan kwanakin da muke ciki, to dan Allah da mutum zai yi ta yin azumi a cikinsu, shin bai bid'a ba? Bai bid'a ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa ayyukan kwarai a cikin waɗannan kwanaki Allah yana son su, balle ya fi son su ma a cikin waɗannan kwanaki sama da wasu kwanaki da mutum. Ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr, babu wasu kwanakin da Allah yake son ayyukan kwarai a cikin su kamar waɗannan kwanaki goma. Kaga Ubangiji ya fi son wato ayyuka a cikin wannan, kuma ya ce al'amalu salih, azumi kuma yana daga cikin al'amalu salih. Da kuma ba a yi kaidi aka ce amma in kai ɗaya ka tsaya ba, ko in kai biyu ka ƙara na uku. Da haka in mutum da zai yi daga ɗaya zuwa tara ba a cewa ya yi laifi ko a ce ya yi bid'a, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi lasisi na cewa ya aikin kware a ciki al'amalin saumu ko min a'malis salihah. Na ji wani malami yana cewa addu'a bayan binne mamaci wai sunna ce, domin ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama, menene gaskiyar haka? Na'am, in bayan an binne mamaci a masa addu'a, wannan sunna ce. Annabi yana cewa fas idan an gama binne mamaci, ce is'alu li akhikum at-tathbit fa innahu al'ana yus'al, ku roƙa masa Allah ya bashi jajircewa ya ansa tambayoyi, domin yanzu a fara tambayarsa. Don haka addu'a ga mamaci sunna ce, illa iyaka dai abinda ake magana shi ne kaifiyar yin addu'ar. Zai zama addu'a ce da za a yi ta da siga ta jama'a gaba ɗaya, wani yana ba da umarni ana bi, wani yana cewa a karanta kaza, a karanta kaza, a karanta qul huwallahu, a karanta li'ilahi, a karanta inna ilaha, wannan ba ta da asali. Sai aka roƙa masa at-tasbih, saboda haka kowa ya ɗaga hannu ya yi addu'a, kowa ya ɗaga hannu ya yi addu'a, shi ne abinda ake faɗa, shi ne ma'anar abin nan da Allah yake cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Al-qiyamu ala al-qabri shi ne addu'a ɗin, kafka tsaya kan kabarinsa kai addu'a. Don haka za ka iya tsayawa kai addu'a ga mamaci, a so ka fuskanci al-qibla ba ka fuskanci kabarin ba. Don ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je in za a yi addu'a ba kabarin ake fuskanta ba, al-qibla ake fuskanta, shi ne sunna, kamar yadda mun karanta wannan a cikin ka'idatul jalila tawassul wal wasila. To haka kowane kabari ma za ka yi addu'a, Allah ya gafarta masa, al-qibla za ka kalla, ba shi kabarin za ka riga kalla ba, shi kake roƙa ba, Allah kake roƙa. Kuma jihatul tashrif ita ce al-qibla, ita ce jiha da take da sharaf, sai kalle ta, ka daga hannu a tsaye, a tsaye aka fuso ba a zaune ba. Shi yasa za ka lafazin qiyam ne yake zuwa, wala taqum ala qabri ba, wala tajlis ko wala taqud ala qabri ba. To amma saboda ba a san ka'idar ya take ba, an dai san ana yi wa mamaci addu'a, to amma ba a san yaya ya kamata a yi masa addu'a ɗin ba, sai ga an zo da wani wanda shi zai jagorancin addu'a. Saboda ka shi zai yi ta cewa a karanta kaza, a karanta kaza, a karanta kaza, ba shi ne addu'a ba. Ka karanta qul huwallahu, ka karanta inna ilaha, ka karanta waye, kuma duk ku gama karatun sai ya shiga yi wa kansa rabbi ghfir li wa li walidayya. Kaga shi mamacin an fitar sha'aninsa, kowa da kuma ta karance-karance ba ku a cikin addu'a. Shi yana Allah ka gafarta min ni da iyayena. To kaga saboda shi bai san me yake faɗa ba, ko ya riƙa roƙon wani abu wanda ba ma zai yiwu ba. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan. Kaga ko ba zama da annabi Isa shi ma ya shiga cikin hawariyawa. Saboda bai san me yake roƙa ba, uzurin da za ka yi masa kenan, bai san me yake faɗa ba. To sai a gama zaman, a gama addu'o'in, shi mamaci bai samu komai ba, miskini da yana magana da ci jama'a, ni fa har yanzu ba wanda ya ce a yi min wani abu. Na'am. A shi ya tsaya yi wa mamaci addu'a, shi ba wannan taron ya kashi ba, ya rako gawa, saboda haka shi yanzu gata zai wa gawa, saboda haka su je can su yi ta nasu kai kai naka, wannan rububin ba zai hana Allah ya ji naka ba. Ina ga lokaci ya yi, dole mu haƙura haka nan, da fatan abinda muka ansa daidai, Allah ya karɓa mana abinda muka yi kuskure, Allah ya bi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.